sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu. Muke gabatar muku da shirin a yau Alhamis 12 ga watan Maris shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafi da shi, Murtala, ko zaka fara mana da kanin labarai?
To Yusuf, hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba tare da kasashe 114 da aka sami cutar. A nan Amurka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana sabon matakin kare tattalin arziki da hana tafiye-tafiye a Turai tare da manufar daƙile fargabar da aka shiga game da cutar ta coronavirus a ƙasar. Gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sai ita Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister ƙasar Abdullah Hamdok a ranar Litinin.
To kanin labaran kenan, muna ɗauke da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni da kuma shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da kuma labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba tare da kasashe 114 da aka sami cutar, a yayin da Amurka ta bada sanarwar hana tafiye-tafiye zuwa Turai, ita kuma hukumar kwallon kwando ta NBA take ta dakatar da wasanninta a halin yanzu. A cikin makonni biyu da suka gabata, adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a wajen China ya ninninka har sau 13, yayin da kuma yawan kasashe da lamarin ya shafa shi ma ya ninka har sau 3. Shugaban hukumar WHO Tedros Ghebreyesus ya faɗa a jiya Laraba. A halin da ake ciki kuma, kasuwannin hannun jari na ci gaba da faduwa a yau Alhamis sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta coronavirus da kuma shafuwar tattalin arziki da take yi. Farashin hannun jarin ne ke na kasar Jamus ya faɗi da kashi 4.4%, yayin da na kamfanin Seng a Hong Kong ya sauka da kashi 3.7%. Kasuwannin jarin Australia ma sun faɗi warwas da kashi har 7% a yau Alhamis. Lamarin ya kuma shafi kasuwannin hannayen jarin nahiyar Turai a farkon ranar yau, inda Burtaniya da Faransa da Jamus suka faɗi da kashi 6%. A nan Amurka kuma, biyo bayan ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba da hukumar lafiya ta duniya ta yi, shugaba Donald Trump ya bayyana sabon matakin kare tattalin arziki da kuma hana tafiye-tafiye a Turai tare da manufar daƙile fargabar da aka shiga game da cutar a ƙasar. A wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar da yammacin jiya Laraba, wanda shi ne na biyu na gwamnatinsa mai watanni 38 da somawa, Trump ya ce suna amfani da dukkan ƙarfin gwamnatin tarayya da kuma ɓangaren masu zaman kansu domin kare Amurkawa. Yana mai cewa wannan ne mataki mafi tsauri da kuma ƙarfi na tunkarar wata bakuwar cuta da aka taɓa samu a tarihi. Trump ya ce yana ɗaukar matakan da za su baiwa hukumomin kula da ƙananan masana'antu damar samar da basussuka ga ƙananan sana'o'i a jihohin da lamarin ya shafa. Haka kuma yana umurtar ma'aikatar Baitul Mali da ta sassauta biyan haraji ga wasu ɗaiɗaikun jama'a da masana'antu. Har ila yau, Trump ya yi kira ga majalisar dokoki da ta samar da tsarin haraji mai sauƙin gaske. Abin mamaki, Trump bai taɓa maganar yadda gwamnati za ta magance matsalar ƙarancin na'urorin gwajin cutar ba a faɗin Amurka, inji shugabar majalisar wakilai 'yan Democrats Nancy Pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer. Bayan kwashe tsawon watanni a gidan kaso da kuma doguwar shari'a, shahararren ɗan jaridar Najeriya nan kuma ɗan gwagwarmaya a yanzu yana fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa. Omoyele Sowore, wanda ya kafa wato kafar yaɗa labaran yanar gizo ta Sahara Reporters, ya bayyana gaban babbar kotun tarayya a Abuja a jiya Laraba, an kuma ba da ranar sake sauraren ƙarar ya zuwa watan Afrilu. A da baya dai, hukumar tsaron Najeriya ta SSS mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan Agustan da ya gabata. Kamun na Sowore ya biyo ne bayan da ya shirya wani gangamin neman juyin juya hali da kuma zargin rashin adalci a zaɓe. an sake shi a ranar 5 ga watan Disamba, aka koma kama shi a washe gari. Kano kuma aka sake shi a ranar 24 ga watan na Disamba bisa umarnin ministan shari'a. Matar Shore ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana azabtar da shi ne saboda faɗar gaskiya da ra'ayinsa.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Tun bayan barkewar cutar coronavirus ɗan watannin baya, kasashen duniya ke ta kokarin yaduwar da kokarin dakile wannan yaduwar cutar da hanyoyin magance ta. Ko a jiya hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba. Wakilinmu na muryar Amurka Lawal Isa Ikara ya yi mana nazari akan wannan cutar.
Tun bayan bayyanar cutar corona a kasar Sin, wato China, harkokin kasuwanci, mu'amala, tsaro da alaka tsakanin kasashe suka shiga cikin wani hali. Hauhawar labarin yaduwar cutar corona dai ya sa wasu bukatar sanin asalin wannan cuta da kuma nau'in da take dauke da shi. Kuma masani akan harkokin lafiya Lawal Abubakar na cikin waɗanda ke da ta cewa
corona, wanda a watan Fabrairu kungiyar lafiya ta duniya ta rada mata suna COVID-19, ita wannan coronavirus dangin waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne waɗanda dama an san su kaman cutan SARS, wato murar tsuntsaye din nan. Da bata bayyana ba sosai, amma a watan Disamba kasar China a wani gari da ake ce Wuhan, wannan ƙwayoyin cutan sai ta bulla, kuma ta bulla ta fannin annoba. A yanzu haka maganan nan da muke ciki, akwai mutane fiye da 118,000 a ƙasashe 117 waɗanda suka kamu da wannan cuta.
To ko ta yaya wannan cuta ta corona kan samu damar saurin yaduwa tsakanin al'umma? Dr. Fatima Zakar Imam likita ce a ɗaya daga cikin asibitocin da ke jihar Kaduna.
To ita yanayin yaduwarta ta hanyar wanda yake da ciwon, idan yayi tare ka shaki wannan iskar tarin nasa zaka iya dauka. Haka kuma idan yayi kamar atishawa, to ko wannan ka shaka ko kuma inda yayi su atishawa ko tare din ya zuba akan ko wani table ne ko wani handset ne ko wani abu, kai ma kuma ka zo ka taba wannan ka shafa ko idan ka ko fuskar ka ko hancin ka ko bakin ka, to sai ya safe ka.
Duk da fargabar da ke cikin zakatan al'umma akan ita wannan cuta ta corona da aka ce ba ta da magani har yanzu, likitoci sun ce ana warkewa kuma har yanzu ma bata dauki ran koda mutun daya a Nigeria ba.
Mafi yawanci ana warkewa idan dai ba mutun ya kasance yana da damun wani larurar diabetes, wani ciwon hawan jini, ciwon zuciya da dai sauran abubuwa wanda suke damun yana da raunin garkuwar jiki. To a irin su ne ake samun mace-mace. Shi yasa a yanzu an ce fiye da 60,000 da yan kai sun ma warke a duniya kenan.
Cutar corona dai ta riga ta taba tattalin arzikin Nigeria biyo bayan faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniyar. Har ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya kafa kwamitin da zai duba tattalin arziki da nufin duba kasafin kudin wannan kasa, yayin da 'yan kasuwa ke kokawa akan yadda kasuwanci ke fuskantar barazana.
Sunana Abdullahi Suleiman, ina sana'a sai da glass ne a bakin kantin kwali. Cuta ta corona virus din nan ya dukufa da sha'anin kasuwanci gabaki daya.
Duk da tabuwar tattalin arziki biyo bayan cutar ta corona dai, masana harkokin tsaro sun ce a bangaren tsaro ba a samu irin wannan matsala ba. Inji Manjo Yahashin Kuma Ritayin da masani ne akan harkokin tsaro.
To a gaskiya dai a yanda al'amura suke na yanayin tsaronmu, na musamman yanda aka ci gaba, yanda ake amfani da kimiyya da fasaha, ba wata barazana ta tsaro. Musamman ma za a yi koyi ne da wa'yansu tanade-tanaden da rundunonin tsaron kasashe suke yi na kiyaye irin wa'yannan cututtuka, tunda wa'yansu cututtuka ma akan kirkiro su ne musamman a matsayin makami domin a yi amfani da su a yi yaki. Wanda dama in aka ce makami mai guba, akasari akan saki guba ne wanda iska za ta yaɗa shi ya zamanto ya cutar da mutane.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Lawal Isa Ikara, yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To yau gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa a Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdullah Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na mota ga kwambon motocin Hamdok, babban birnin kasar ta Sudan, a ranar Litinin. Da sai dai Hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba, kuma ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Ministan watsa labaran Sudan Faisal Muhammad Saleh ya ce jami'an tsaro sun kama mutane da dama, 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje, dangane da wannan harin. Sai dai bai yi cikakken bayani akan waɗanda ake zargin ba. Bayan halartar wani taron gaggawa na gwamnati a daren Litinin, ministan lamuran cikin gida a Tarif Idrisa da Falla ya ce Sudan tana marhabin da taimako wajen gano waɗanda suka kai harin. Mun yi Allah wadda ya da wannan mummunan aiki da yake kokarin bata sunan Sudan a cikin gida da kuma a irin duniya. Muna buƙaci da gano kowa ke da hannu a aika aikar, don haka muna neman tallafi daga abokanmu domin gano su da kuma hukunta su, Abdullah ya faɗa wa muryar Amurka. A ƙarshe, babbar majalisar dokokin ƙasar Rasha ta amince da wani ƙudurin doka da ya kunshi yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda zai baiwa shugaba Vladimir Putin damar tsayawa takarar wa'adin mulki na biyar na shugabancin ƙasar a shekara ta 2024. 'Yan majalisar 160 ne suka kaɗa ƙuri'ar goyon bayan ƙudurin a jiya Laraba, yayin da ɗaya ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa, sai kuma 'yan majalisa uku da ba su halarci zaman ba. Amincewar na zuwa ne sa'o'i bayan da majalisar wakilai ta amince da ƙudurin dokar a karatun ƙarshe da aka yi masa. Kakakin majalisar Bertela Bolodin ya shaidawa manema labarai tun da farko cewa Putin da rukunin wasu ma'aikata na musamman sun gabatar da bukatun yin garan bawul ga tsarin mulki har 390. Daya daga cikin bukatar ta garan bawul da majalisar wakilan ta amince za ta shafe dukkan wa'adin mulkin da Putin ya yi a baya, wanda zai ba shi damar neman wani sabon wa'adin mulki a shekara ta 2014 bayan karewar wannan wa'adin mulkin nasa. Wannan dai ya nuna alamun yiwuwar kasancewarsa a kan mulki har zuwa shekara ta 2036 idan ya lashe zaben na shekara ta 2024, kana kuma a iya sake zabensa bayan wasu shekaru 6. To sai dai wajibi ne sai kotun tsarin mulki ta amince da duk wani garan bawul da za a yi, haka kuma zai zama karbabbe ne kawai idan ya sami amincewar fiye da rabin masu zaben kasar.
To a gaida Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba. An dai kwashe tsawon watanni ana kai ruwa rana tsakanin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na uku na biyu da sarki na 13, wanda har sai da gwamnatin tarayya ta naɗa kwamitin sulhu ƙarƙashin jagorancin Janar Abdusalami Abubakar mai ritaya, wanda ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai ban mamaki a ce Buhari ya sa baki amma kuma aka cire sarkin bayan wani rahoto da suka mika wa shugaba Muhammadu Buhari. Nasiru Adamu Alhikaya ya yi mana nazari akan sarautar gargajiya baki dayanta.
Ana ci gaba da muhawara tsakanin mabota sarautar gargajiya, masana kimiyyar siyasa da kuma na shari'a kan al'adar tura sarkin yankan da aka tsige zaman hijira nesa da masarautarsa.
Ba ruwan sarki shiga harkar siyasa. Shi kuma Ganduje nan ya tabbatar da cewa sarkin nan a kuɗi ya bada domin a yake shi a fili.
Sarkin bindigar sarkin Daura ya Ukacha ke martani kan tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi da aka tsige da tura shi hijira jiyan Nasarawa. Sarakuna da tsohuwar daular Sokoto ta Shehu Usmanu Dan Hodiyo na samun damar mulki har ƙarshen rayuwarsu, ko kuma su rasa mulki don saɓani da jagororin larduna na Turawa, gwamnonin farar hula da kuma ƙarƙashin mulkin soja. Ba mamaki hakan yana faruwa ta hanyar murabus. Masanin tarihi da siyasa Ahmad Ibrahim Law ya ce ba sabon abu bane tsige sarki da tura shi zaman hijira a tsohuwar daular.
Ba a bari su zauna a lardin da suka yi mulki, sai a kai su wata lardi mai ɗan rata. Na ɗaya, duk wanda ya ce zai je wurin su sai ya shirya. Na biyu, in ya je din ba da zai iya aiwatarwa, ya kaci ya sa da zumunci ya ba da mubaya, amma ba wani tasiri da zai yi na yunkurin dawo da wannan masarakin. Kuma wannan an fara shi ne tun sanda su sarakan suke da ƙarfi. Bisa ga tarihi, sarkin Kano Alu aka sauke shi daga Kano aka dauke shi aka kawo shi Lokoja. Akwai sarkin Zazzau Alu shima aka kawo shi nan Lokoja again. Akwai sarkin Kontagora, sarkin Sudan mai Kontagora Ibrahim na Bamashi aka sauke shi a Kontagora aka dauke shi aka kawo shi Lokoja. Akwai sarkin Musulmi Muhammadu mai Tambari aka sauke shi daga Sokoto aka dauke shi aka kai Wukari ka duba Sokoto kuma ka dubi Wukari. Ta san ko mutum ne abinda ba daidai ba, sace ya kake abu kamar dattijo Wukari. amma a ɗauki sarkin musulmi daga Sokoto a kawo shi wakari gudun hijira ka san cin mutuncin sai dai kada ya wuce haka.
Lauya mai zaman kansa Abuja barista Yusuf Salon mutum biyu ya ce tura sarkin da aka tsige zaman hijira ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya.
Shine abin da sashi na 1 ya faɗa na dokar Najeriya. Idan ka zuba wannan sashin kai kuma duba abin da ya faru a Kano na cire sarki da kuma yadda aka tura shi hijira da aka yi an taka dokar kasa anan saboda me dokar kasa ta ba wa kowanne dan Najeriya dama da kuma haƙƙi ya rayu cikin lumana ba tare da wani ya takule shi ba ba kuma tare da wani ya tsare shi ya katange shi a wani guri na musamman ya hana shi tafiya ko ya hana shi fita ba duk wanda aka ma wannan to lalle an taka haƙƙin sa kuma an shiga haƙƙin sa.
Kasancewar masarautu na gargajiya ne inji Ibrahim Bauchi Sunusi Baban Takko ya ce akan tura tsigaggen sarki hijira ne don gudun ta da fitina.
A baya da ma kai wanda aka tura kai ka kan fadi yanda ma kake so kai ka ba lalle ne a kai ka inda ake so ba. Al'ada ne ana yin sa domin samun zaman lafiya. In aka ce za a bar sarkin da aka tube a cikin garin da aka tube shi to babu mamaki bane a yana da masoya to za su dawo gindin sa ba za su daraja ɗaya gidan ba ainihin gidan sarautar kusan sai a samu sarakuna guda biyu a cikin gari guda saboda haka ake daukan shi sarkin da aka tube a fita da shi daga cikin garin har zuwa wani lokaci.
In gwamnoni sun fi sarakuna karfin iko to me yasa sukan sunkuya a lokacin musaba da sarakuna ko durkusawa wajen gaida sarakuna? Ga amsar masanin kimiyyar siyasa Ahmad Ibrahim Law.
Tunda mulkin Turawa mallaka ya shigo DO baya cire takalmin shi yanzu shiga fada to haka gwamna in yazo shi ma da takalmin shi zai shiga daga nan aka dauko wannan kakkabe darajan sarakunan ko darajan fada din sarki zai ba su kujera su zauna.
Labari daga wata majiya da na samu na nuna sauyawa tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi Matsuguni zuwa wajen da yafi ma'ana. Nasura da Mali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Nasuru Adamu Alhikaya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, 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 summa amin, ya Allah.
Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum
wata sanarwa
kuma da saduwa a cikin shirin lafiya uwar jiki da ke tattauna al'amura da suka danganci harkan lafiya kamar kullum Aisha Tusila ce dauke muku da shirin. A makon da ya gabata mun kawo muku bayani daki-daki game da cutar nan ta coronavirus. A wannan makon kuma za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi da Dr. Muhammad Ladan akan irin matakan da hukumomi ya kamata su dauka don hana yaduwar cutar. Sannan saboda shigowar zafi a nahiyar mu ta Afrika, Dr. Ladan ya tabo yadda za a gudanar da al'amura a cikin wannan yanayi. A yayin da nake hada wannan shiri dai cutar coronavirus da aka yi wa lakabi da COVID-19 na ci gaba da barazana ga rayukan al'umma a duk faɗin duniya. Cutar na dada yaduwa daga cibiyarta ta asali wato Wuhan a ƙasar China zuwa ƙasashe da dama har da nahiyar Afrika. To ganin cewa ƙasashenmu na Afrika na da raunin kayan aiki, waɗanne matakan hana yaduwar cutar coronavirus ya kamata hukumomi da jami'an lafiya su dauka? Ga abin da Dr. Ladan yake cewa.
Abin da shawarar zan ba mutanen hukumomi shine in dai aka samu wanda ke da shi ya kamata a garke shi ko a sa shi wani wuri inda domin aka ce in dai mutum na da shi ya kamata ko kuma ana tsammani mutum na da shi to a keɓe shi inda zai zauna bai shiga cikin jama'a ba har kamar mako biyu haka aka ce inda domin ciwon inda ka kama cikin mako bai ga alamu ba to alhamdulillah to shi yasa hukumomin su tabbatar waɗanda ake tsammanin su da su a samu inda za a kare su su zauna na mako biyu kuma inda an san wani yana da ciwon a bi bayan waɗanda duk ya haɗu da su ko waɗanda ya hurɗa da su ko wani sha'ani da su a bi baya a duba to aka duba za a san waɗanda suka haɗu da shi za a iya kare su a aje su wuri daban to wannan zai rage yaɗuwar ciwon amma an ba haka ba to sai kuma ikon Allah.
To wani abin jan hankali shine irin matakai da kasasan da suka ci gaba kamar nan America. Akwai misalai da zaka lissafo wa kasashen mu su ji irin matakai da ake dauka a nan dan kariya.
To kamar da matakan da suka dauka shine yawanci komai da hukuma da suke tsammani na shi sai a gwada. Akan gwada kuma a samu inda ana tsakanin kin san kamar nan America akwai dan mutanen da aka sa su musamman aikin su kenan su rinka lura da wannan ciwon. In dai akwai wani abu da ya canza ne ko wani abu ya faru to duk aikin su kenan dare da rana. Kuma kin san nan kuma akwai wani wuri CDC wanda aikin su kawai shine su rinka duban cututtuka da suke shigo a kasar. To ya kamata mu rinka yin abubuwa haka a kasashen mu. Muna haka komai zai zo da sauki.
Gaskiya ne. To amma bisa yadda ka fuskanci abun kake bibiya yaya kaga yaduwar cutar nan?
To wannan cutar in dai mutum ya aka bi abubuwan da ake kare kariyar mutane da shi aka bi waɗannan to insha Allah yana da ban tsoro cewa domin ba mu da wani magani ba mu da wani allurar rigakafi shine mafi abin tsoro ga wannan ciwon. Saboda haka in dai abin da na gani shine abin dai za mu iya cin kansa amma zai dan kwan biyu domin ko shi allurar rigakafi din nan shi ma ana yanzu ana bincike amma zai kama wurin kusan shekara ɗaya kafin ya fito. Amma akwai wasu abubuwa yanzu nan kasashen da ake harhadawa wanda yake rage tsananin ciwon. To abubuwan da ake nan kenan. To in dai kasashen mu dole a samu mutane musamman da aikin su kenan su rinka duba wannan ciwon domin ba za mu in mun sakanci to abin da ya kai sai kuma ikon Allah hajiya. So dole in wani yana da ciwon a lura da shi kwarai da gaske kuma a tabbatar bai yada mutane ba.
To a gidaje idan aka samu mutum ya nuna wannan alama me matakin da ya kamata su dauka shine ai maza akai mutum asibiti.
Ai maza akai mutum asibiti kuma kafin akai mutum asibiti an tabbatar da shi a kare shi a daki daban wanda ba zai rinka haduwa da kowa a gidan ba. Kafin akai shi asibiti din kuma waɗanda za su yi abin nan da shi a samu abin nan da ke rufe hancin mutum da baki a bashi rufe hancinsa da hannu kamar dan hankaci din nan da ake sa mutane a huska to irin wanda ake kira mask da turanci. To shi ma a bashi a kare shi wuri ɗaya daban to haka waɗanda zai rage tsananin yaduwar ciwon.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai.
To sanadiyar shigowar zafi a kasashenmu kuma ga shawarwari da Dr. Ladan ya bayar.
Badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan gidan yabo kullum waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi.
To wannan canjin yanayi din to yawanci in ya faru haka mutane ya kamata a lura inda ake zaune ko inda ake kwanciya a tabbatar iska na shiga sosai kamar yadda muke kira turanci ventilation kina tabbatar kuma yawanci in dai zafin yayi wa mutane dole a rinka shan ruwa da yawa domin shan ruwan nan yana da amfani zai rage tsananin zafin a cikin jikin ɗan adam kuma a rinka lura musamman yara kuma a rinka lura kada a rinka barin su suna shiga ranan nan kowane lokaci musamman in tana da zafi kamar tsakar rana. To ko kuma suna makaranta ne a bar su a aji a rage in dai zafin yawa wani lokaci kamar nan kasashen in zafi yawa akan rage ma yara akan rage ba a sa su rinka motsa jiki da yawa akan ba a rinka ba su ruwa suna sha kowane lokaci to ana wannan zai rage kuma in dai mutum ya ga yana wani abu ya so mu jin gajiya so ya zauna wuri ɗaya huta ya sha ruwa. To wanda ya mutum na wannan wanda ya kaga jikinka wani abu ya canza yadda kake zufa da yawa kuma jikinka na zafi kowane lokaci kai sauri ka je wurin likita.
To likita tunda na same ka ba zan barka ba sai ka amsa min wannan tambaya da Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatiskum ya turo mana.
To
ya ce wai shin me yasa wai idan mutum ya ci mai ko na gyaɗa wai yakan kashe masa jiki wai ya zama limus wai ya rinka jin bacci amma idan manja ya ci wai sai mutum ya ji shi wai sarai wasai To wai ko wannan yana da dangantaka ne wai da shawara?
Shawara? To wannan mai da muke ci ko manja ko man gyada ko man ko wani irin mai wannan bai sa ka ji kasala ba, ya danganta abubuwan da ka hada ka ci da shi. Amma man kawai bai kamata ya sa ka ji kasala ba, domin man din ya kamata yanda kake hada shi da wadansu abubuwa, lokacin maka ci wadansu abubuwa kamar aka hada shi da kamar ka ci abinci da yawa da shi, dole ka ji kasala. Amma man kansa ba zai sa ka ji kasala ba, sai dai kuma akwai wadansu abubuwa da suke ake sa yanzu a cikin abubuwan kasashen mu, wadansu abubuwa da suke sa ba su dace da jikinka ba. To in ba su dace da jikinka ba, to sai kuma ikon Allah za ka ji kasala ko wani abu ma zai iya samun ka. Saboda haka in dai kana sayan man a wurin wani musamman ne ko wani dan kasuwa, man in ka saya kana ji wani iri daban a jikinka, to ka canza ka saya a wurin wani daban.
To anan za mu tsaya sai mako na gaba za ku ji mu da wani shirin a madadin Dr. Muhammad Ladan da Julie Leathers Gresham miti a Aisha Tisle. Ku kasance cikin
ƙoshin lafiya. Amin, amin, tuma amin.
A gaida Aisha Tisle da shirin lafiyar mu. Yanzu masu saurare sai mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata mahukuntan lafiya na kasarmu Najeriya su tashi tsaye su yi da gaske wajen dakile yaduwar wannan cuta ta coronavirus. Ganin cewa an riga an yi sake tun farko, dan zaki ya girma. Da fatan Allah ya kabana ƙarshen wannan cuta. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da ke jihar Borno, inda ya ce salam sashen Hausa, a yau na shigo wannan fili ne don na yi tsokaci kan kyautar dala Amurka biliyan 7 da Amurka ta ce za ta baiwa wanda ya faɗi ko ya nuna inda shugaban ƙungiyar tsagirin 'yan ta'adda na Boko Haram yake. Haba Amurka, ana ta kai wa yake ta kaya? Idan har da gaske kuke kuna so a taimaka a kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda, me zai hana ku taimaka wa jami'an tsaron Najeriya da kayayyakin tsaro na zamani da ma kuɗaɗe? Sai sakonmu na ƙarshe da ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, inda ya ce don Allah hukumomi a Najeriya ku kyale tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, ya yi walwalarsa kamar kowane ɗan Najeriya domin ɗaurin talalar da kuka yi masa tamkar tauye haƙƙinsa ne. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Agai da Zahara Aminu Fage da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma bari Murtala Faruk ya dawo don kamuna labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba, tare da ƙasashe 114 da aka sami cutar, a yayin da Amurka ta ba da sanarwar hana tafiye-tafiye zuwa Turai da kuma tsarinta na kare tattalin arziki. Haka ita ma hukumar kwallon kwando ta NBA ta ce ta dakatar da wasanninta a halin yanzu. Kamar da yadda aka ji a halin da ake ciwo, kasuwannin hannun jari na ci gaba da faduwa a yau Alhamis, sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta coronavirus da kuma yadda take shafuwar tattalin arziki. Gwamnatin kasar Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa a Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdullah Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na wata mota ga kwamban motocin Hamdok, babban birnin kasar ta Sudan, a ranar Litinin, inda ya yi kira ba tare da samun rauni ba.
Labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu a madadin abokin aikin na Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatarwa, sai wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, Julie Leathers Gresham. Yanzu kuma ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. sai an juma idan Allah ya kai mu, yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe. Assalamu alaikum.